بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتاك هدوى أولا يمشي ترانا الجمعة دران أصبر يوشا شجا جوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da 7 ga watan 4 shekara ta 2023. A wannan masallaci ne albarka masallacin ummina Hawwa'u da ke nan bayan GGSS Doma a nan garin Gombe, wanda kuma wannan shi ne darasinmu har wa yau na 16 a cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma. Kamar yadda muka sani, muna cikin suratul Baqara. Kafin mu fara tafsiri ko aron mai ja mana aya, akwai darasi da Allah ya yi a wannan zama tamu idan kun lura da kyau. Shi ne yanayi ya canza ƙwarai da gaske tsakanin jiya zuwa yau. Akwai zafi mai dafacin. Haka ne ko? To akwai fa'idar da ya kamata mu sani. Domin hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim. Wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, wutan jahannama ta nemi izini a wurin Allah maɗaukakin sarki, ta ce, ya Allah, kiyama ba ta tashi ba, ba kowa a cikina wanda za ku zo su shige ni ba su iso ba tukuna, ga sashina yana cin sashi, wuta tana kai ƙaran sashin ta na ƙona sashi don ƴaƴanta ba su zo ba tukuna, don haka tana neman izinin Allah ya mata sauki. Sai Allah ya ce, ya ba wuta dama ta yi numfashi sau biyu a shekara. Numfashinta in ta huro iskar shi ne kuke jin wannan, da wannan ke tabbatar da imani da samuwar wutar jahannam. Don Allah ya ce, wa iddat lil kafirin, Allah ya tanaje ta tana nan a yadda take. Allah kai mana tsari da ita. Sannan numfashinta na biyu, idan ta ja ciki shi ne sai ka ji sanyi kuma ya zo, wanda yanayin ɗinsa ya canza. Fa'idar ita ce, wannan zafin da muke ji a jikinmu wa'azi, wa fi anfusikum afala tusirun, haka Allah ya ce, hatta a kawo nawa, don haka akwai tsayuwan gaban Allah yana nan zuwa. Akwai rashin za a tsaya, zafin zai zafi sosai, amma kuma za a samu ni'ima idan mutum mu'mini ne. Allah ta sa muna cikin masu ni'ima. Don haka kowa sai dauki wannan a matsayin darasi ya je ya tanaji domin tsayuwarsa gaban mahaliccinsa. Allah ka sa mu cikin bayinka na bari. A ayoyin da malam ya ja mana a jiya akwai abubuwan da ya kamata a kila da mun dubu da su ko a takaice kafin ya ja mana ayar mu ta yau, wato ayar da ya ja mana na ƙarshe za ka iya tuna ta malam. وكذلك جعلنا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسرا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
أبنك لك يسوم الأوقع أشكوان أن الآية لتدام كملا واجب يلم الذي يدلوك الشيء قولي shine abin da ya safi yin sheda a musulunci. Ana buƙatar musulmi ana tsammanin shi ko da yaushe zan to adali ne shi ba azzalimi ba. Da haka yasa Allah ta'ala ya ce kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada, dan ku zanto masu yin sheda. Ashe abin da Allah ke tsammani daga wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin kai shine mu zanto masu adalci a maganar mu, masu adalci a ayyukanmu, domin Allah ya girmama mu ya sanya mu zanto masu yin shaida. Kuma shaidan nan da Allah ta'ala ya sa mu yi, ya sa mu shaida a nan duniya, kuma zai sa mu yi maka shaida a ranar alkiyama. Sai dai ya zaɓi shaidan na duniya ya zanto wanda za su yi ta su ne waɗanda suka san addini, waɗanda suke ƙoƙarin sanin addinin Allah da kuma aiki da ayyukansa da riƙo da tauhidi. Domin ya faɗi shaidan masu shaida a nan duniya ne ƙarƙashin fasinsa shahidallahu annahu la ilaha illahu.
Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisṭ. لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
الله تعالى ya ce shi a karan kansa ya tabbatar da cewa babu abin bauta bisa cancanta bace shi. Kaga wani ya yarda ko kai ya daraga an gama. Sai ya ce su wane ne masu maka shaida na biyu? Sai ya ce wal mala'ikatu. Mala'iku shaida ne su sun san cewa babu abin bauta bisa cancanta bace ni Allah. Sai kamar ka ce ya Allah suwaye masu shaida na uku kuma ƴan kusa da kai, tunda ya ce ga mala'iku a kusa da shi sahun farko. Sai ya ce wa ulul ilmi, sai ma'abota ilimi. Kaga sai bai ce mutane kaɗai ba, sai ce ma'abota ilimi. Kuma ya nuna cewa ba za a samu mutum ya zama mai adalci ba sai ya san Allah. Sai ce qa'iman bil qist, wannan haka ya zanto shaida akan adalci. Sannan kuma a kan menene Allah ya zaɓi muminai masu sanin addini su yi masa shaida, shi ne shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Maganar tauhidi ake, maganar makullin aljanna. La ilaha illa Allah ita ce ƙofar shiga aljanna, ita ce mabuɗin aljanna. Allah ka samu mutu da ita a bakinmu da kuma imani da ita a zuciyarmu. To wannan ya sa Allah subhanahu wataala kun ga ya kawo shaidan waɗannan bayi nasa, ya ce wa ulul ilmi sahiban bil qist, su ne shaida a nan gidan duniya. A ran alkiyama kuma shi ne ya ce wa litakunu shuhada'a ala nnas. Hadisi ya tabbata a cikin sahih Bukhari da Imam Ahmad sun fitar da hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri, sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ce yud'a nuhun yawm al-qiyamah, za a kira annabi Nuhu a ranar alkiyama. Kun san shi ne jakada na farko. shine dan sako na farko shine manzon farko a cikin manzanni ko kuma yana cikin ulul azmi min ar-rusul za a kira annabi nuhu a ranar alkiyama fa yuqalu lahu sai a ce ma annabi nuhu alayhi salam hal ballagta ka isar da sakon da ni Allah na aike ka duniya ka isar ba tambaya ce ta rashin sani ba tambaya ce ta isan mulki da adalci isan mulki dan ka san ba wanda ya fi karfin a tambaye shi adalcin domin duk wanda bai amsa kiran ba ya san ba a zalunce shi ba tunda ai an tara mutane hada yawmul fasli jama'nakum
hada yawmul fasli jama'nakum wal awwali
ya ma'shar al jinni wal insi
ya ma'shar al jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudhu لا تنفذون إلا بسلطان
وعلى عليه بداد يوصل نولا شيء وضع أتار بتالي أرانا الكيام وضبع سيح ومع الله تعالى هزيه بغن كرجي أكل مرحوطة بعدين إنا سفر تاشد أبن دين كيف تعبون دين معنى الله زي فتيشي و إن دوانا كيدون دي كي يسيرا أيوم لا كنا أي أطيب hadith yace kufatan auratan burla babu ta kalma a cikin ku ba ta fati a cikin ku kaciyar ma da aka yi muku ta koma yadda kake a baya dan haka duk wanda ke jin zai iya gudu a wani sansanin sama ya tsira ina su wanda suke gwanaye a sojojin sama cikin ku to su tsira mu gani sojojin kasan ku su kwace ku ba wanda zai iya sai wanda Allah ya ba shi kwanye motsi a wannan rayuwa shi sai Allah ta'ala ce to tunda an gaza yanzu za a yi bincike a yi fallasa yawma tubulat sarair
yawma tubulat sarair
Allah ta'ala ce rana ne da za a bincike asirai aka dai ce dai wannan hadisi na Abi Sa'id al-Khudri yana nuna sadda cewa Allah ta'ala zai tambayi annabi Nuhu alaihi salam ba dan bai san amsar tambayar ba sai dan yi adalci ga wanda suka bi annabawa da wanda kuma suka taba musu kowa ya san abin da yi shi aka sakan ka masa da shi wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunci dai baya zalunci ga kowa ne idan aka tambayi annabi Nuhu game da cewa alaihi salam ka isar da sakon manzanci sai yaqulu na'am sai ce ya Allah tabbas na isar fa yur'a qaumuhu sai a kira mutanansa fa yuqalu lahum atidatu hal ballagakum annabi Nuhu da yace ya isar da sako ya iso muku da sakon kunji fa yaquluna ma atana min nadir kaji kariya ko sai su ce ba wani mai gargadi mu da yazo mana shi wanda yake ba musulmi ba kariya ba ta masa wahala shi yasa ake mamaki idan an ga musulmi makaryaci eh musulmi makaryaci ba abin mamaki bai dace da wanda ya san akwai Allah ta'ala da kwanciyar kabari da tashin kiyama kuma ya rinka karya girman Allah kadai ya isa ya hana mutum yin karya in ya san Allah hakikanin sani kuma ya girmama Allah hakikanin girmamawa to idan suka faɗi wannan suka ce babu mai gargadi da ya zo musu sai ce wa ma atana ahadin kai mu ba ma ka wanda muka gani ba wani manzo da ya zo mana fa qalin nuhu sai a ce ma annabi nuhu alaihi salam man yashhadu lak to wa zai maka shaida yanzu kai ka ce ka isar su kuma sun ce ƙarya ne ba isar musu ba kaga adalci da tausayi irin na Allah ba ka duba duk ayoyin nan da muke ta karantawa a baya yanda kafirai suke ma Allah karan tsaye Allah ya zartar da abuce me yasa kaza yanzu dan Allah in kai ne kana ga wannan labarin za a yi aitinin fadammarnahum tadbira za ka sai dai ai wasu mutane kana da iko halittar wasu a baka ga fusa ta gwamnati ba take ta kori ma'aikata gaba ɗaya ta ce kowa ya kawo application a dibi sa babbi kuma ba abin da ya canza aka dibe su daram aka ci gaba da mulki to ballanta na Allah wanda ke zartarwa tsakanin kafin da nunin kun fa yakun kasance an gama to kaga wannan amma Allah ta'ala ke hakuri da su suka ce Allah na da ɗaya ce hatu burhanakum ku kawo dalilin shi yasa wallahi fushin Allah baya kyau ka san ko a duniya ka kora mai hakuri ake kana ga akwai wanda in ka ji yana fada to ko me zuwa mai bashi hakuri sai an shirya sai ka ji ana a nemo wani ina wani muna ga shine kai zai shiga maganar nan ta sauki to dan san ba dabi'an shi bane kuma da an ji an san cewa shi ke da gaskiya akwai waɗannan mutane to ce yasa duk abin da ya kura Allah wai ina muku kwatance da mutane ne amma walillahi al-masalul a'la Allah ya fi karfin wanda wani lokaci sai kai kwatance da mataccen abu ake gane rayayi to da wannan ya sanya annabi sallallahu alaihi wa sallam ce za a tambayi annabi Nuhu wa zai maka shaida fa yaqulu muhammadin wa ummatuhu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da al'umman sa su za su yi shaida manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wannan shine hakikanin fadin Allah wa kadalika ja'alnakum ummatan wasata wannan yasa muka sanya ku al'umma wasatan ay adila wanda take mai adalci daga nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace za a kira mu mun ko mu zo mu shaida akan annabi Nuhu alaihi salam mu ce lalle ya isar da saƙo to kaga wannan yana nuna cewa ashe idan kai musulmi ne ana tsammanin ko da yaushe za ka zanto adali ne ba azzalimi ba duk wanda ya zama azzalimi a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya sauya ma kanshi daga asalin da ita ce shari'a take so sannan yana daga cikin amfanin shaida a cikin rayuwa shine idan kai musulmi ne Allah ya maka rasuwa ka bar duniya aka samu mutanen kirki suka shaida akan mutum yakan yi masa tasiri kwarai da gaske shaidan nan nasu ya zanto na gari ko kishiyar haka wanda wannan ke nuna cewa zaman lafiya da mutane da zama cikin abin da Allah ya umarni abu ne da ake neman duk musulmi da shi sannan zalunci da rashin zaman lafiya da rarraba kan mutane da kawo fitina a cikin al'umma abu ne wanda musulunci bai yarda da wannan ba kuma baya goyon bayansa hadisi ya tabbata daga Abi Abdul Aswad yace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina sai tadda garin Madina rashin lafiya ya shafi mutane wannan rashin lafiyar gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ma Madina addu'a ta musamman domin garin Madina tana daga cikin garuruwan da ko ita ce kadai kake da tabbacin garanti idan ana annoba ana mutuwa an ka shiga Madina kafira ita ce garin da annoba ba zai taba shiga ya ma mutane kiyaye kafin san kiyashi ba annoba baya shiga garin Madina wani yana daga cikin falalanta sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana cewa an sanya masu gadi mala'iku ke gadin duk wani lungu da sako na garin Madina shi yasa in ma kana tsaranin ka je can kai sako to ka ba a hankali dan billahi alladhi kana iya ganin wani da fararen kayan sama da kai kuma ta tabbata ka tafi ke don Allah da ke nan jiya shine a yau shine a gobe kuma nan ne biyayyen halitta yake kwance sannan yana daga cikin falalanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mata cewa abincinta yayi albarka ya zanto riɓi biyu na garin Makka shi yasa idan ka je Madina ka sai abincin riyal 15 za ku iya ci ku biyu in ka je Makka sai ka hada 28 ko 34 kuma za ka ji koshin da gaske koshin ne tabbas gaskiya ne wannan magana duk wanda ke Madina yake jin mu zai gaskata magana san amin ya kara bai da mutu da yawa daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ishara da cewa dukkan mutumin da yake zaune a garin Madina ko bai istighfari ba ana kan kare masa zanuban sa eh kare yanzu haka idan akwai wanda yake Madina a zaune kai kana nan kana da abdan billahi alladhi la ilaha illa huwa wa atu ayyuma atubu ilayk subhanallahi la allahumma anta rabbi take ba sai dinne take fara khalaqtani wa ana abduka kai jama giya shi ya samu wani wuri abu ne kwanta yana bacci duk wa kudai uban kudai ko bai yi istighfari ba an kankare mai zunubin sa in ko yi istighfari to shi ya yanka ne kai kane shi Allah ka kai mu Madina dukkan duniya da jajin ya zo zai shiga ko ina banda Makka da Madina annabi sallallahu alaihi wa sallam ko tafiya yake dawowa akan abun hawan sai fara hango Madina zaburin abun hawan yake sai ka ga innaha qahaba innaha tahiba Madina ce Madina ce to kaga wannan abun so ne muna fadin darajanta saboda masu zaginta muna fadin mafar darajanta saboda masu fifita Karbala akan ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai taba yiwa Allah ya ajiye gawar fiyayyen halitta a wurin da ba shi ne ko ina ba a daraja na wurin kwanciya to in ko zaka je ka dibi wani kasa ka ce wannan kasan shuhada u Karbala ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa da Allah zaha istala ala qulubi ahli badr wa qala lakum ihbalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum Allah yana so wanda suka je Badar ne aka yafe musu. In ka ga dan Badar, ahli Badar, duk abin da Allah ya yafe shi. Allah ya riga ya yafe shi. To kaga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Abul Aswad yace na zo Madina a lokacin da tarar akwai rashin lafiya a garin Madina. Sai mutane suka rinka mutuwa wani irin mutuwa mai ban tsoro a lokacin. Rashin lafiya ya shigo yace ni kuma sai na je na zauna a wurin Sayyida Umar bin Al-Khattab. Yace na je wurin Sayyida Umar na zauna, muna zaune sai Sayyida Umar ya ga an zo an wuce da wata jana'iza za a kai ta makabartar Baqiya. Dan ita ce kadai makabarta a garin Madina har yanzu. Babu wata makabarta in ba ita ba. Yace sai naga an zo an wuce da jana'iza za a kai ta makabarta, sai mutane suka faɗi alkhairi game da wannan mamaci. Suka rinka faɗin ayyukan kwarai a tare da shi. Ya sallah a kan lokaci, mai yawan sadaka, mai yawan nafila, makarancin Qur'ani, mai bada zumunci ne kaza. Suka ne faɗi al'amura na alkhairi game da wannan gawar. Abul Aswad ya ce sai na je, sai na Umar ya ce wajabat, ta tabbata. Sai gashi an shuɗe da wata, ita kuma ana zuwa. Jama'a suka ce waye, aka ce wani, sai suka fara faɗin sharri a kansa. Sai Sayyidina Umar ya ƙara cewa ta tabbata. Daga nan ne sai shi Abul Aswad ya kasa hakuri ya ce ya Amiral Muminin, menene abin da ya tabbatar nan? Sai Sayyidina Umar ya ce da shi, na faɗi irin abin da na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ne sanda yake raye. Kuma kuma ta ba mun kawo shi a garin sanmu na baya. Sayyidina Umar ya ce na faɗi irin abin da Sayyidina Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce waye ni, babu wani mutum musulmi wanda za a samu mutane hudu musulmai nagari su yi masa shaida bayan mutuwarsa face sai Allah ya shigar da shi gidan aljanna. Haka Sayyidina Umar ya faɗa, kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata daga gare shi. To yanzu ni tambaya na gare ku, ya za a yi mutum ya samu irin waɗannan mutanen? Hanyoyi biyu ne. Na farko ka siffanci da siffarsu. Idan ka zama irinsu Allah zai kawo maka su. Allah zai kawo maka su ƙwarai da gaske. In dai kai mutumin kirki ne, fa inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Duk wanda ya zama mutumin kirki, ta wace lungu, ta wace kwararo, sai kaga Allah ya kawo mutumin kirki kusa da kai. Saboda ba ka shuka masa za ka girbi gero, abinda ka shuka shi za ka girba. Sannan na biyu shi ne ka zauna da irin mutanen. Me yasa muke rayuwa cikin tausayin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Ai fatan mu a ce mu raka shi, ko ba haka ba ne? Mun san aikin mu bai kai ba, imanin mu ma bai cika kamar nasu ba, ballan da za a zo babin ibada wallahi ba mu kai ba. In za a ce dan wai gwadawa ne ta ibada da iyawa, a'a ai tabi'i na ma ba za mu ga ƙuransu ba wallahi, balle sahabbai balle annabi kansa. Amma kuma Allah ta'ala ya kwantar mana da hankali ya ce wa akharuna minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim. Akwai ɗan ƙarshen zamani da za su zo, kuma Allah zai haɗa su da na farko a cikin fanalarin alkiyama. Shi yasa za ka ga abin yayi maka girma a ce kana kusa da sahabi, sai Allah ya ce ka manta Allah ne, dalika fadlul lahi yutihi man yasha. Ai fanalar Allah ce yake bayarwa ga wanda so. To Allah kai mana wannan fanalar na tsarce sunayenka. To anan Annabi sallallahu alaihi wa sallam dai ya tabbatar cewa idan aka samu mutane hudu a wannan al'umma, kun ga adalci da tausayi irin na Allah ku daukin sarki. Wani wuri an ce fa idan mutum 40 suka yi magawa sallah ne, ko wanda ba sa shirka. Wata ruwa aka ce idan musulmai 100, to kaga inda Allah ya sautu da abu. Ya ce aka samu adalai hudu suka yi shaida na kwarai ga rume da mutum, za alkiyama ya shiga aljanna. Sayyidina Umar ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam na faɗin haka, fa kulna, sai mu sahabbai muka ce wa salatatun, wanda Allah idan mutum uku ne ba. Kaga kila yana da lokacin masu imani ba su da yawa, kila daga shi sai makwabcin shi sai ɗan shi, matarsa ma kila ta bijire ba ta biyo shi hijira ba. To nan an ce hudu, shi ya kirga ya ga uku kadai ya sani, wanda ya san za su iya masa wannan shaida. Da ya ce ga mutum uku, fa qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon tsira da rahama ya ce wa salatatun, da mutum uku. Allahu akbar. Sayyidina Umar ya ce sai wani ya ce fa qulna, wani ya ce wa thnani, manzo Allah ya labarin mai biyu a duba lamarin nan. Fa qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa thnani, wanda ya samu shaidan mutane biyu nagari nagartattun bayan Allah, to lallai Allah zai shigar da shi aljanna ranar alkiyama. Mai riwaya ce thumma lam nas'alhu 'anil wahid, sai mu tambaye shi game da to ya bayanin mutum ɗaya ba, wato sun ji tsoron ka zuwa ce to dai an fasa ke su ko ba haka bane ga ce kai abin da ku yi yawa to din da haka ne kuma goma sai an samu dari ai Allah baya haka to hikima ce dai ta Allah mu da cikin sarki yake zartar da abin da ya so waɗannan ayi da hadisai ko shakka babu suna kwantar da hankalin mu ne kuma suna ƙara kusanta shi zuwa ga Allah kuma duk lokacin da kake samun natsuwa da gamsuwa game da musulunci a ranka wallahi hatta musibu na duniya zaka ji suna maka sauki kwarai da gaske shi yasa ko zunubi za mutum zai yi ba kai ba mutum dan ina kyautar san kai ba kai ba ko zunubi mutum zai yi akan so ya tuna girman Allah a karan fari in ji malamai idan girman Allah bai hana shi ba sai ka ce ka tuna ayyamus salaf rayuwar magabata na baya kai da yanzu ni'ima nawa aka yi maka ga hasken fitila ga lantarki amma su dallin dabino suke kwana a cikin sa mutum kulan da yake sa amma duk da haka bai kasa ba sai dai Allah kai kana gari ba kudi to su wani fa tukunyar da yake dafa abinci ita yake wanka kuma yake jihadi da yake kare wurin yaki ita ce arzikin sa kuma Allah ya yarda da shi ko bai yi asara ba kuma ga ina ana ta faɗa alkhairi game da shi kai ko yanzu kila ce ka kirga tukka faɗi yawanci fatin ka a duniya wallahi da yau mutum mutum yayi tunani da yawa wani ma ba zai iya to amma duk da haka dai sa sun saba ma Allah suka ce idan har mutum ya tsira tarihin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake da kyau a rinka karantar da mutane tarihin sahabbai hatta gwamnati ya kamata in tana so mutane su zauna lafiya su bi doka su zama mutanen kirki to wallahi ta ware ta siya wata kafafi a kafafan sadarwa a rinka karantar da tarihin mutanen kirki sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani littafi da na samu daga Saudiya sunan shi Iqadul Himma li Ittiba'i Nabiyyi Umma farkar da ƙoƙarin duk wani musulmi domin ya tashi ya bi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wannan littafin kana karanta shi wallahi akwai wurin da in ka zo kai ta dabburi sai dai ka rufe littafin kai kuka an ka gama ka ci gaba kwarai da gaske amma zuciyarka za ta rayuwa mai kyau kuma wallahi ba za ka taɓa zama cikin baƙin ciki ba duk abin da ya dame ka duniya in za ka karanta ma shafi ɗaya na biyu littafin da za ka sha cire maka damuwarka yanzu ko munan ka zo ka zauna ana karanta ayat qur'ani da hadisi ya kake ji manta kake da wata damuwa kuma ba wai dan me fadan bane abinda ake fadan shine yake tafsiri shine yake tafsiri to dan haka nan wannan yana da kyau mutum ya zanto malamai suka ce ya shiga sahun mutane na kwarai waɗanda zai zanto cewa an yi musu asalin wato bishara da rahama a ranar kiyama kuma a ƙarshen ayat da malamai karanta Allah ya ce wa ma kana Allahu yudiya imanakum Allah bai kasance dan ya tozata imani kuma kace bi an bi ma'ana salatikum sallar da kuke da an ce ku bar baitul maqdis ku koma ku fuskanci ka aba ba tozarci bane wanda yace ayi ya san hikiman da yasa yace ayi haka inna allaha bin nasi la raufur rahim lalle Allah dangane da mutane da rauf mai tausayi ne rahimul mai jin kai ne tausayin sa a nan gidan duniya ta yanda idan abu yayi muku kunci sai Allah ya sauƙauta muku idan za ka yi tafiya an san tafiya tana da wahalhalu ya ka ce ka yi kasur din mai hudu ka maida ta bi idan ka shiga daji wajibinka ne ka nemo ruwa aka ce ko mutuwa za ka yi ka samo ruwa ka yi alula Allah ya ce faɗa ka kuma dole a yi masa da'a amma sai ke kai ke mana asan da karaka ruwa ka ga la rauf Allah mai tausayi ne rahimul mai jin kai ne wannan yasa hadisi yazo ingantacce a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yaga wata mata tana rike da danta tana shayar da wannan dan nasa nono a tare da shi akwai sahabbai a wannan lokacin sai ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga inda take juya yaron tana juya yaron ta shafa shi ke kaza ta rungume shi a jikinta ma'ana yana nuna irin tausayi da mata suke da shi ga ƴaƴanta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai yace da su a tarawna hadhihi farihatan waladaha fil nar yanzu ku gaya mun ku bani labari kuna ganin matan nan da za a kulle wuta a ce ta jefa ɗan nan za ka yi ta jefa shi wa hiya taqdiru ala an tadrihahu kuma din tana da ikon ta jefa shi qalu la ya rasulullah sai suka ce a inna ai wannan ko mu maza ba mai ba ballan tana ita kalliyan da ta san zafin ɗanta ita fa ya tsaga ya fita tana shayar da shi tana shafa shi tana kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su fa wallahi to ku sani ina muku rantsuwa da Allah Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah ya fi jin kai da rahama ga bayinsa na gari fiye da wannan matan ga ɗanta da kuke gani tana shafa shi. Tijidan Allah, don girman Allah, menene zai hana ta kidan Allah? Idan wannan shi ne abinda Allah ke ma bayinsa na ƙwarai, to me tashin hankali ne, me ma zai sa kai tunani biyu a kan bin Allah? Inda an ce nan Allah ya ce ai me zai maimaita tunaninka wani wuri da wani gani ne? Babban duk abinda kake nema Allah ya tanaji abinda ya fi shi ƙwarai da gaske. Kuma daga cikin abinda ke kwantar da hankalin mumini shi ne abinda ke wurin Allah zai karewa. Ma inda kun yi fadwa ma inda ba shi ba ke duk abinda ke wurin wata rana za a zo ya kare. Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi Abdullahi bin Mas'ud ko Abdullahi bin Abbas ya ka faɗa mana hadisin kwatancen duniya, ya zana duniya ruba'i square da gida hudu, ya ce wannan shi ne kwatankwacin faɗin rayuwar ɗan adam, iya faɗin rayuwar kenan. Ku karanta Riyadus Salihin, shi ne littafi mafi kusa da mu, yana nan ciki. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa layi daga bangon farko ya fice har na biyu, ya ce kun ga wannan bangon, wannan zanen da ya wuce suka kore shi ganye zana wannan, sai rinka zana layi daga sama zuwa ƙasa, daga sama zuwa ƙasa a cikin wannan square box ɗin. Sai ke kun ga waɗannan layukan, suka ce ya ce matsalolin rayuwa ke, da ka fita wannan sai wancan, da ka fita wannan sai wancan, ko ana zuwa gana da rani kukanka kawai a baka nono, ka fara wayo ni dai a cikin keke, kai duk matsalarka a duniya take keke, in za a rasa komai kana da keke shi kenan. Ana baka keke abokanka ma masu keke sai ka rasa inda suke cika gida, haka ne ko? Ana nan sai ka fara tunanin ya zan yi in ci waye, yanzu matsalar ta cin waye ne a je jami'a, ka fara girma, keke kuma kana ga ba za ta hayu ba sai ka ga, kana shiga matsalar carry over, spill over, wane ne an gama labor market, an shiga labor market ya za a samu aiki, an samu aiki ya za a tara kuɗi, kafin ka gama tarawa sai tsufa ta ce yi a hankali. Wannan jan naman ka rage shi, gishiri ka kiyaye shi, kafan nan ka rinka zuwa medical check-up, ba dai ka tara bai ta jata, to ka zo ka gama tarawa kuma ba daman cin sayan da kake so. Ka je ka gama karar da rayuwar akan duniyanci, ga duniyar ta samu babu tsinken cinta. Wani aluntacce ke faɗa min wani mutum wanda ya zo wucewa mai kuɗi ne sosai, sai ya ga wani abokin shi mutuwa aka yi zo jana'iza unguwar, ashe akwai abokinsa da suka yi makaranta tun suna yara, da suka haɗe ce wani ya ce kana nan, ya ban jin labarin sai ya ce to ai ba zai yiwu ba, matsayin mu ba ɗaya ba, ban ma san ta inda zan same ka ba. Yana wucewa shi mai kuɗin sai ya ce a ba wannan dattijan naira miliyan 50 kyauta ya bashi, naira miliyan 50. Shi da ya wuce ta kurin jana'izansa ana ba tsohon da ya dinga rusa kuka, kukan bana kukan shi kuka irin kai, shi ne da ya dawo sai ke ce zai wuce ce zai mai sallama, aka ce to ai ka wuce kuka yake yi, sannan ce a mai dame shi kuma ku kara mai goma, da Allah yana da damuwa wallahi, zai ce mai wane ya ji shi kawo kuma mun ji abin ya taho da zita, ko shi ne sai ce ya ba ni miliyan 60 kyauta. Yake da mawa su suna ce bai da lalatul kadar wani an gaji ya huta, sai ya sai abin da sai ba shi ya wuce, sai da ya wuce sai makwabta shi da ya suka ce baba kukan ne Allah ya maka arziki, ya ce ba ku ga jikin jiya ya kwade ba idan ga lokacin cin su, wai yanzu kukan da rashin lokaci ne. Ni ko lace wallahi bai da dabara, ai inni ne wa billahi allazi la ilaha huwa masallaci zan gina da number 1 project din masallaci ne. A ai ware wasu 30 zan yi zuwa sama kawai ai mun masallacin da zan dinga ma Allah sujada in bude kofar can, sauran kuma aka yanda za a yi. Amma iban farko kai credit din account din lahira, kai baka ga sahabbai bane, ai sahabbai ko mace ba za ta iya ƙara haihuwar ɗa mai hikimar sahabi ba wallahi, har a tashi alƙiyama in dai ƙwaƙwalwa da hikima ne sahabbai sun tafi da ita. Abi Dharr al-Ghifari fa da ya zo yaƙi aka je aka samu ganima aka raba dukiya, yana fitowa sai na Abubakar sun fita da shi da Bilal da kira ma'ana sallallahu alaihi wasallam sallah, sun zaga bayan gari kawai sai suka ga Abi Dharr a wani gida, shi gida ba wani tsayin kirki ba wani faɗin a zo a gani kamar kurkuku, sai sai na Abubakar ya ce Abi Dharr ya ce nan kana zaune ne kankage mai inda za ka je ko ko menene, sai ce eh ina gina wani wurin ne a gaba ina so zan matsa nan gaba, sai ce a to gaskiya amma nan ga ai ba wurin zama bane. Sai na Abubakar rajiya sai Bilal ya ce wai yanzu kai tsammanin ka Abi Dharr a duniya ke gina wannan gidan, sai sai na Abubakar ya ce mishi a
ta shiga ranshi ne mutum ya faɗi magana ka canza mai ya ce to gashi nan haɗa shi da Allah idan a duniya ne gidan. Sai sai na abokan ya ce ina gama ka da girman Allah a ina gidan ya ce a wurin Allah. Ya ce gidan na lahira. A can duk ya ce dukiyar nan ya ce na kai ba Allah ban da matsala. Ban da matsala tana wurin Allah. An ka ji ana kiki-kiki kaka-kaka to a duniya ne. Amma ka ba Allah ajiya ne damuwarka. Baka da wani bakin ciki to Allah ya dakatar da mu haran ma ina ga sai mu dauki aya ta gaba kanna ra ta kalluba waje ta fitana
qulina ra kalluba waje ta fitana falan wani annaka qiblatan tadhaha fa walli wajhaka shurul masjidil haram وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. Hakika mun ga jujjuyawar fuskanka fi sama ai bi ma'ana ila sama mun ga kana jujjuya fuskanka kana mai kallo zuwa ga sama wato kana tunanin kana so a canza maka al-qibla daga baitul maqdis zuwa afalin ka'aba falan waliyannaka qiblatan tarbaha to lallai da sannu za mu juyar da kai zuwa ga wata al-qibla wanda zaka yarda da ita fa walli wajhaka shatra al-masjidil haram ka juyar da fuskanka wuraren masallacin haramin Makka wa haitu ma kuntum kuma ka sani duk inda kuka kasance ku al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi an gama magana da shi shi an zaba masa abin da yake so ku kuma al'ummarsa wa haitu ma kuntum duk inda kuka kasance a duniya domin ba dukkaninku ne za su zo Makka da nufin su yi aikin haji ba na sani wasunku za su mutu ba su ma taɓa zuwa Makka ba kuma ƴan aljanna don haka ku kwantar da hankalinku an san rayukanku suna so rayukanku suna shauki amma ku sani ubangijin Makka shine ubangijin bayan GGSS Doma don ka bi shi kana da aljanna kamar yadda wanda ya saba maka a Saudiya shi ma ba dan aljanna bane dan wuta ne shi to da haka kar ka yi asara manista fa ane ilayhi sabila da wanda ya samu iko kar ka sashi kudin jama'a don ka je Saudiya wani zai daga hannu ya ce labbaika wa sa'dai mala'iku za su ce la labbaika laka wa la sa'dai Allah girmama wanka da amsa wanka mala'iku ce ba amsa ba dan talakawa ƙarya kake ka zo da haramun ka zo da cuta Allah ba azzalimi ba shi yasa aji tsoron Allah an ibiyon a ce su je su yi umara su yi addu'a wa la yuzlimu rabbuka ahada Allah ba zai taɓa zalunci ba babban abin da Allah ke neman ka da shi adalci ne babu wani dan mace da zai maka addu'a kan adalci kuma Allah ya amsa ba zai yi ba idan ma kaga Allah ya amsa ka tura sun yi akan zalunci an karba to ta lana ne mai kaman sace sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi mati dan haka Allah bai zalunci dan haka dai ku al'umma da kuke da masallatai a wurin da ba maka ko Madina ba wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra duk inda kuke ku fuskantar da fuskokinku wajajen Ka'aba shatarahu wuraren Ka'aba kada a zo a yi tarbitin masallacin da zai kallon alƙibla mun sha faɗa muna maimaita Allah ya ce wajajen Ka'aba ku kwatanta ne ku kirdada in ban da masallacin Madina babu masallacin da kai tsaye aka nuna cewa ga inda alƙibla take dan na Madina ya dace wanda a mala'ika Jibril ya nuna ga position din inda alƙibla yake a kallon wurin amma duk wanda ba shi ba fa haitu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra ku yi kirja dole ku kamanta dan mun hadu da wannan matsalar mu a garin Kaduna wani ya zo ya sa Google Earth ya duba ya ce masallatan nan duk ba ta kallon alƙibla akwai buƙatar sai an rushe su kai ka ji rigima masallacin da ake zuwa a sa kwano ana neman sadaka kaga ana sa naira 20 naira 30 yanzu kuma ka ce a rushe shi masallacin miliyan kaza to wa kuma zai gina ai zai wahala mallam Abdullahi gadan kai Allah ya kara masa lafiya amin naga shot clip din sa da yake fadin wani mutum da yake masallacin juma'a
ya gyara zama sai 1000 ta fado shi ne sai mai cewa fi sabilillah dan agaji zai wuce din ga ana hudu ba ba a magana ko duk wanda ya hudu ba ana magana yayi abin da yake ba shi kenan ba ni da kuma to kun ci gaba gale rabu da ni ka san ko shi ne shi dan zo mu aljanna daga nan malam yace da kudin sa ya fado sai dan agaji ya nuna masa yana dauka kawai sai ya sa a roban fi sabilillah bai san nashi bane ya dauka wani ne ya miƙo ya fado aka ce sa a roba shi ashe 20 ya so ya sa ya kuma zan ko 20 ya riga ya sa ta sai dai koma gida yana zari wa ya tabbatar ya ce wace ce Allah ya isa to Allah to mu jawda ta masa zato bai ji Allah isa da nufin Allah ya cuce shi ba a'a ma'ana wannan cashless policy din yanzu idan zai sa kan shi ko ana so ka rinka kyauta ta ma musulmi zato duk sanda aka zabu aka ci idan ko ka za ya ce ba ku ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wata ta zo ta ce ta yi zina yace ko dai mafarki kika yi take ba haka bane yace gidan yake yi kaza yana ta buɗe mata kofa to haka ake buɗe mutane kofofin excuse da ba su dama idan kana da dausayin rahaman ba mutane uzuri to za ka yi mamakin alkhairan da zai zo maka ta hanyar mutane saboda idan kana da kaushin hali to wani ma tsoron ya zo kusa da kai yake ji ballanta za ka tambayi wanda Allah ya mishi ballanta za ka amfana da arzikin da Allah ya maka fa bima rahmatin min Allah linta lahum
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ الله سبحانه وتعالى يا نونا توشن حلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي إن دم بيتن توشن دكتي دشي نتبيئة دمغانا دمعاملة دكا بجد ذات واتي تباركا وطن نندك لأنا كاو تارا سكري دجكينك دن سكارا كاكرا يوان wanda sai ego dukiyarsu su ba ka a matsayin zarka waɗanda ka zo sallah ka ce sami Allahu liman hamida su ce rabbana wa lakal hamd da ake ka rinka walakanta su kana musu mu'amala mai kyau mai tsauri ba za su zauna da kai ba walau kunta fazzan da ka zanto mai kaushin magana mutum ne magana ta cafa masa baka ghalizal qalbi mara tausayi a zuciyarsa mai kaushin zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ce dan fadhu min hawlika to da sun waɗe daga gefen ka zaka waiga ba zaka gamsu amma dan haka duk da haka ba za su yi baka kuskura in dai kuna zaune yau da gobe idan sun yi fa'afu anhu ka yafe musu wastaghfir lahum idan Allah suka yi ma ka roƙa musu gafaran Allah dan neman gafaran ka gare su a wurin Allah ba sai take da su ne ma ba ka fi su matsayi a wurin Allah kaga wannan daraja ne na sahabi da daraja ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce kai dan ka gane amfanin zama da mutane varieties daban-daban sun fi mabambanta juna sai ce wa shawiru fil amr ka nemi shawarar sa al'amarin addinin nan addini wanda shine mafi tsada ka nemi shawarar sa ta ce shi yasa in kana shugaba ko kana da naka ra'ayin yana da kyau ka rinka jin menene tunani da ra'ayin waɗanda suke tare da kai wani lokaci wanda ka raina sai baka shawarar da ita ce mafita a rayuwarka Profesor Mansur Sokoto Allah ya ƙara masa lafiya MNI muke magana da shi yake kawo irin hikayat na hikima din nan yace wani mutum ne gashi injiniya da ya tafi motarsa ta samu matsala duk noti suka fita kafa daya ya tsaya yana ta wahala yana kokarin yanda zai tuka motar sa ya tafi babu notuna gashi an gyara taya da sai baci an gyara ba noti sai yana kusa da gidan mahaukata sai wani mahaukaci ya ce mishi to kai ne kake ta ɓata lokacin ka haka sai ya ce ka ji mahaukaci ya ce ma wancan ni ne za ka gaya ma abu ina injiniya sai ya ce a ka cire guda ɗai ɗai mana a jikin waɗancan guda uku to baka guda uku za ka rike ɗayan ka tafi sai yace mahaukaci da hankali yace amma ba a ce maka jahili ba kun fahimci maganar wallahi ku yara ne ƙanana a gida ka rinka sauraron su za ka sha mamaki wani yaro yana wasa a tsakar gida zai baka shawara da za ka samu maslaha a rayuwarka to wa shawiru fil amr ka nemi shawarar da al'amura shi ne shawara baya nadama shi yasa Allah ya faɗi mu'mine cewa amruhum shura bainahum su mu'mine suna shawara da junansu kar ka ɗauka wani matsayi da Allah zai kai ka wanda ka zama wani gwaska wanda sai dai a bi ka a'a ka ɗan rinka sauraron mutane akwai alkhairi a tare da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ban san ingancin hadisin ba yana cewa alkhairi fi wa fi ummati ila yawmiddin ko da hadisin bai inganta ba waƙi'i na gaskiya yana nuna gaskiyar magana alkhairi tana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana tare da al'ummarsa har zuwa ranar sakamako kamar yadda muka faɗa hadisi ya tabbata daga al-Bara bin Azib sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi yayi watanni 16 ko 17 yana fuskantar Baitul Maqdis yana yin sallah kuma abinda kila a baya ban faɗa ba shine kun san waɗanda suke faɗa sayqulu sufaha'u da Allah ya faɗa ka ce Yahuda da Nasara daga cikin dalilan da yasa suke da wannan ɗabi'ar shine kun san su Baitul Maqdis nan ne suka ɗauka Jerusalem shi ya kuma tsayi a wurin su fiye da Ka'aba har a yau haka abin yake ko ba haka ba ne haka yake shi yasa duk abin da zai iya kawo Ka'aba cikas to su abin farin ciki ne a wurin su kuma suna da siffofi mabambanta juna wanda Allah ta'ala ya san cewa a cikin wannan al'umman wasu sai sun siffanta da waɗannan siffofin su ne siffofi na munafurci kun ga surar nan tunda muka faro ta Allah subhanahu wata'ala da yazo maganar mu'minai ayi biyar kawai ya faɗa a gari a cikin tunda yazo zalikal kitabun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ana Allah ya kaida maganar mu'minai ayoyi biyar da yazo maganar kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim ma anzartuhum ayoyi biyu kadai Allah ya tada magana akan su saboda ya san illar su kadan ne suna ne da an riga an san makiya ne sanannu amma da yazo maganar munafikai sai da ya sako ayoyi 10 ko 20 da ba tare da taka burki ya bai wasu wanda ba su ba saboda illan su ba karamar illa ba ce kuma duk wanda ya siffanta da munafiki to ya shiga cikin Yahudawa da Nasara ta fuskar abin da ya shafi ɗabi'un su shi yasa Al-Bara bin Azib ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi shekara 1 da wata 4 ko shekara 1 da wata 5 yana fuskantar Ka'aba amma yana mai sha'awar a ce yana fuskantar Baitul Maqdis afwan haka a jiya na ji tuntuɓar harshe da na yi a wurin karatu inda na juya kalma duk da yanzu kalmar ta tsibice min amma idan an ji wannan lallai kuskure ne daga gare ni ina roƙon Allah ya ce min ya ce muku to wannan ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya karkatar da shi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yana fuskantar wato asalin Ka'aba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wannan Allah madaukakin sarki da yake duk inda kuka fuskanta to ku duk inda kuka kasance ku fuskanci wajajen wato Ka'aba ne wannan yana nufin Allah ta'ala na fuskantar dukkanin mutane a inda suke a doron kasa su rinka fuskantar Ka'aba wato ta gabas suke ko ta yamma shi yasa idan aka ce ina ne ake kallo ai falla kar ka ce gabas ka ce alƙibla saboda mu a nan ne gabas take alƙiblan mu amma yanzu da Madina za ka je su kuma ina ga arewa ne ko kudu alƙiblan su take shi yasa karkace gabas ko kaza a'a da an ce ina ake sallah kace alƙibla saboda ta yiwu yancan unguwar su wani yanayi ya juya da su ma inda ba gabas za ta kalla ba idan ka ce alƙibla shi ke na an huta ciki lafiya baka lafiya Allah subhanahu wa ta'ala a wannan fuskantar alƙibla din bai yi rangwame a kowace irin sallah ba in banda sallar nafila sallar nafila ita kadai ne kake da sautin cewa duk inda abun hawan ka ya juya da kai an yafe maka ka ci gaba da sallar nafilar ka a cikin motanka ko akan raƙuminka ko akan dokinka musamman idan a farko ka kalli alƙibla din ka yi kabbara har ma ka shiga sallah to daga nan sai ka ci gaba kada ka ce an sanda ake sallan wala muna hanyar office ka san muna tafiye tafiye kuma muka fita da his excellency za mu rika la gaskiya ne Allah ya matafiyan ku albarka Allah ya sauke ku lafiya amma kafin ku shiga mota yi alula kai kabbara ka kalli alqibla ci gaba da sallan wal hanka idan direba ya nisa kila ka ce kai mai isharar zan fara sallah kar a sake da saboda baka sani ba sallah abu ne da ake so ka inganta ta ita ce ba abu ta karshe da duk mutum yana sha'awar a yi masa ita ba wani wanda zai rasu a nan ba zai so a yi masa sallah ba yana kana bukata kana nema saboda talabul maghfira ce ita sallar gawa neman gafara ce ake ba mutum a wurin Allah madaukakin sarki dan haka dai sallar nafila ita akwai wato asalin sausauci na abin da ya shafi fuskanta al-qibla amma idan sallah ta farilla ce to ana so mutum ya zanku ya kirja do kwarai da gaske sannan daga cikin sallolin da aka yi rangwame akan ba sai wajibi ka fuskanci al-qibla ba ita ce sallar da ake yin ta a wurin yaki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rangwame ga wanda suke filin yaki dan kashi sai ka kalli al-qibla kila ka bada dama kuma a tinka ma sojan ku arsashi kenan kaga an yi asara ne tarin yawa dan haka a wannan lokaci yan uwan mu sojoji ko da ana fagen daga to sallan dai sallan ne saboda taimakon Allah yana tare da wanda ya bi Allah ne Allah yayi alƙawarin duk inda kake Allah zai taimake ka in dai kai mu'mini ne na gaske wala kasara ka kalli masa wala
qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون
أشكي وانا لن آيو يمولا لي حلبيو ألا يأي الكور شوى رنجنا الكسوني ما سنة سارة سوى هيني رنجنا ألا سوى وانا نسكى أن تتوهيدي أغريش سكبا ألا حق انسا سكبا من ذا ألا صلى الله عليه وسلم حق انسا ana ba Allah hakkinsa na halitta da juya al'amuran halitta da wannan ake tsantsanta Allah ta'ala da bauta kuma ake tsantsanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da biyayya ba a sanya annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin babin bauta annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya fara halal akan wannan kuma duk wanda zai dauka abu da zafi bai karatu ba ko yana da san rai ko yana ganin kamar za a rushe masa hajar kasuwarsa da ita yake juya mutane ya dauki haƙƙin Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine na farkon wanda zai yake shi ranar alkiyama yanda kaga Annabi Isa zai barranta da kiristoci haka Annabi sallallahu alaihi wasallam zai barranta da duk mutumin da ya dauki haƙƙin Allah ya bashi wani yazo ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allah wa shi'ta idan Allah ya so ka so Allah sallallahu alaihi wasallam nan take hana shi yace masha aqul masha Allah wahda kace idan Allah ya so shi kadai ataj'alani lillahi nidda zaka sanya ni kishiya ga Allah ne da wannan ke tabbatar da cewa in dai taimako za a nema wurin Allah ke neman taimako ba a neman taimako wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a neman taimako wurin mala'ika jibril lokacin da aka jefa annabi ibrahim cikin wuta mala'ika ya zo masa da cewa in taimake ka yace Allah ya aiko ka yace a aiki bar ni daga nan ne sai Allah ya ba da umarni ya na rukuni bardan wa salam
qulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim
sai Allah ta'ala yace ya ke wuta ka kasance bardan mai sanyi da Allah ta'ala bai ce wa salaman ba mai aminci to sanyin da sai ya cutar da Annabi Ibrahim alaihi salam da sai ya koma kamar yadda ake ciro kifi a cikin kankara ya daskare haka za a ciro shi amma sai Allah ya ce wa salama me ya haifar mu Annabi Ibrahim da wannan cin nakara dan tsanta tauhidi dai ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka abubuwan da suke ta tafiya suke gudana ake ta magana a social media wane ya zagi wane ya suka wane ce kaza mu sani cewa mu al'umma ce ta karatu wahayin farko da Allah ta'ala ya yi ma wannan al'umma umarni ne da karatu ikra haka Allah ya ce
bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram
Allah ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa ya karatu amma wannan umarnin da Allah ta'ala ya yi ga al'ummarsa ne saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce sadaqulika fala tansa mu ne za mu sanar da kai mu karantar da kai ba za ka manta ba wahayi ake masa ba ko yin rubutu da karatu ba kenan da aka ce ai karatu al-muradu biha ummatu ana nufin al'ummarsa saboda idan mutum bai karatu ba tsakani da Allah za a mai da shi kwallo za a buga ka har ka tsammanin gyara kake kuma barna aka saka kake zage-zage ba da wannan al'umman bane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi mumini ba mai zage-zage bane ba mai batsa bane ba ba mai alfalfas ba washish bane kalmomi na alfasha da sauransu zagi duk ba za ka fitar da mu ba suka ba za ka fitar da mu ba duk abin da wani zai zo ya faɗa addini a ne ko a'a menene a din a goma cikin alkur'ani da hadisi sun tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa to yanzu menene kuma sauran laifin shi wanda ya faɗa misali a'a bai faɗa ba to wane yayi ƙarya daga yau har san makaryaci amma batun zagi ba namu bane kuma gaskiya gaskiya akwai kalubale na karatu a cikin mu kwarai da gaske don haka ina kira ga ƴan uwana matasa duk wanda zai zuga ta ai wani rikici ai hayaniya tsakani da Allah ka bar shi da hayaniyar shi ka kyale shi da rikicin shi ka je kai karatu kana da kalubale mai yawa kalubalen rayuwa idan ba ai karatu ba to wani abun ana kallo ba za a iya tare shi sannan kuma makiya addini sun karu ta inda ba ka tsammani idan ba ka yi karatu yadda ya kamata ba to ba za ka iya cire kitse daga wuta ba ba za ka iya yin wannan ba don haka ina kira gare mu mu tsaya inda Allah da manzansa suka tsaida duk abin da yazo daga alqur'ani da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam kar mu shiga cikin waɗannan sai kulu sufaha masu cewa me yasa kaza Allah ne zaka tambaya dalili Allah ba zaka tambaye shi dalili ba abin da kawai zaka tambaya shine Allah ya ce idan har Allah ya ce to kai ka gama naka ina fatan Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya Allah ta'ala ya sake hada kan mu ya ƙara hada kan mu a kan shari'a Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon biye mata ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hamla illa billah so to bismillah amin ya Allah
jiya taimakon da aka nema an samu 2,800 da naira 20 yau kuma 4,200 da naira 80 Allah ya saka mutane da
alheri Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.